بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا هدي biyar ga watan Jumadal Akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1421 wanda ya daidai da 2 ga watan September shekara ta 2000 muna karatun littafin Asarimul Battar fi Tasaddi li Sahratil Ashrar na Sheikhul Allama Wahidu Abdissalam Bali, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Wannan littafi ne wanda yake ainihin daga cikin ingantattun littafai dangane da ainihin yaƙi da bokaye da ƴan bori da ƴan duba da ƴan tsubbu da duk wasu mushrikai waɗanda suka danganci wannan nahiya. Muna karatu a ƙarƙashin mas'alar da yake alamatun yu'rafu bihasahir, alamomin da ake gane boka da su. Ya lissafo waɗannan alamomi guda 13, amma muna cikin karantawa muka zo alama ta 7, lokaci ya ƙure mana. Wannan alama ta 7 da ainihin muka zo a jiya sai muka tattauna akan mas'ala ta alama ta 6 da ainihin bayani da yayi akan cewa yana daga cikin alamar ainihin boka ka je wurin mai magani ya ainihin dauki laya ya baka, ce duk wanda ya baka laya da nufin cewa ga ta magani ko maganin tsari ko maganin katanga ko maganin kaza ko maganin kaza, to wannan mutum ka tabbatar da cewa babu shakka akan cewa boka ne. A ƙashin gaskiya jiya ba wai karatu muka yi ko ɗaya daga cikin wannan littafi ba, sai dai mun tattauna mas'aloli ne waɗanda suke da alaƙa da addinin Musulunci, musamman a wannan ƙasarmu, da irin yadda son zuciya ya shiga cikin ainihin mutane ba don komai ba, kawai sai don ƙungiyanci da aka gina musu a cikin zuciya. Shi yasa ka je ka saurari wannan jeren giyar kaset, shi ne kaset na 22. In Allah ya so zai ainihin gamsar da kai game da kyakkyawar fahimta akan mafi yawancin ɗabi'un mafi yawancin malamai daga Najeriya, cewa ainihin kadai son zuciya ke tare da galibinsu. Galibi in ka ji ya tsaya yana yaban wata ƙungiya, wannan ƙungiyar to tana armashi da shi ne. Amma da zaran an samu takin saka tsakanin shi da wannan ƙungiya, shikenan ba wai ƙungiyar zai koma yana suka ba, sai koma yana suka sunna. To wannan shi yake nuna mana waɗannan mutane dama mugayen mutane ne masu mummunan manufa. Dan haka kuka ga babu inda Allah yake barin su suje. Allah ya ƙara tarwatsa al'amarin su. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Saminan, malam yace alama ta 8 daga cikin ainihin wato alamomin da ake gane boka, ahyanan yatlubu min al-marid alla yamassa ma'an li muddatin mu'ayyana. Yace wani lokacin boka yakan nemi mara lafiya da kan cewa kada ya sake ya shafa ruwa a jikin shi, kai ya taba ruwa har na tsawon wani ayyanannen lokaci, galiban takunu 40 yawman. Galibi irin waɗannan bokaye sukan kayyade wa mara lafiya cewa kai ya sake ya shafa ruwa a jikin shi, ya taba ruwa da wanka ne da alwala ne da kowace irin manufa, kar ya sake ya taba ruwa har tsawon kwanaki 40. فمالا يتي وهذه العلامة تدل على أن الجني الذي يخدم هذا الصاهرة نصراني. وأن العلامة تيدي كنون تيوى الجنين دكي ووانا بوكا هدما تو الجنين كريستا دي ومن أتكين الدينين كريستا أكوين نوئن أبو بوان دكي سا أحنا كتق الواق ورغودان كوانكي 40. تسود حكا إن يزن الجنين دكي وبوكا هدما كريستا دي shikenan sai sharkanta wa bokan cewa wannan mutumi da kake mishi magani wanda kake wa aiki tsawon kwanaki 40 kai ya sake taba ruwa, dan haka janaba ce ta kama shi ba zai wanka ba, haila ce ta kama ta ba za ta yi wanka ba, duk larurar da ta kama sallah ko menene babu abin da zai hada wannan mutum da ainihin ruwa, sai dai wanda ya zama na larurar dan ya shaye rayu. Amma wanda zai taba a jika sai a hana shi. Duk san da ka je wurin mai magani ka ji ya ce kaka sake kai wanka tsawon kwana kaza 40, 30, 60, kaza, ka tabbatar da cewa wannan mutum boka ne, kafiri ne, arni ne. Tasi'an, alama ta 9, yu'ti lil marid ashiya'a yadfunuha fil ardi. Na daga cikin alamar boka sai ya bada wasu abubuwa ga mara lafiya, ya ce mara lafiyan ya je binne su a ƙasa. Duk sanda ka je wurin mutum da nufin magani, ya baka wasu ganyayyaki ko wasu layu ko wasu takaddu ko wasu abu baɗai, ya ce ka je kai haka ka binne, wannan mutum yana nuna ainihin boka ne. shine abinda muke ishara akan ainihin cewa kwanaki da muke magana na daga cikin nau'ukan yadda suke sihiri turabi hawa'i nari da makamantan su to in ya kasance kai da suke wa maganin an yi maka asiri ne ta hanyar kai an hada da turabi ne kai an binne a ƙasa ne to su ma wai in za su karya maka wannan asirin sai su je sai su hada maka magani sai su ce kai ma ka je ka binne a ƙasa to wannan ke nuna boka yayi ainihin sihiri a kanka kuma ka tafi wurin boka domin boka ya kwance maka asirin da kai da ka je wurin boka dan neman maganin ka samu lafiya da shi wanda yayi maka asirin dukkan ku kun zama arna dama shi boka tuni arne ne Allah ya kiyaye ashiran ainihin wato alama ta goma yu'ti lil marid awraqan yahriquha sai kaga ainihin boka ya bada wasu ganyayyaki ga ainihin mara lafiya ko wasu takaddu ko ganyayyaki ko wani garin magani sai bashi yace ya je ya ainihin tirara wannan gari ya samu garwashin wuta ya kona wannan ainihin garin magani ko waɗannan takaddu ko kuma waɗannan ganyayyaki waya tabakkaru biha sa'annan kuma ya ainihin wato yi sirace da su ya ainihin wato hada kansa a cikin hayakin a ce a samu wani gwado wani barko kato a lillibe ka da rushin wuta da magani a hada maka a tirara maka wannan da ya bada wannan magani boka ne kai kuma kana aiki da maganin bokanci ne alhadiya ashara alama ta goma ainihin alhadiya ashara alama ta goma sha daya yutamtimu bi kalamin ghairi mafhumin zaka ji ainihin wato boka yana ainihin dabdala da wata magana wadda ba a iya fahimtarta kaje wurin mai magani sai kaje ya fara wasu surkulle wasu karatuttuka ba larabci ba ba hausa ba wasu irin kalmomi yake gwaggwamutsawa ka tabbatar da cewa wannan boka ne asaniya ashara alama ta goma sha biyu daga alamomin da ake gane boka ahyanan yukhbiru sahiru almarida bismihi wa ismi baladihi wa mushkilatihi allati jaa min ajliha wani lokacin sai kaga bokan ya baiwa mara lafiya labarin sunan shi kai mara lafiya ka je wurin boka sai ga ya maka sunanka ya ga ya maka sunan garinku ya ga ya maka matsalar da saboda ita ka zo gurin shi tun kafin ka yi magana alama akan cewa aljanin da ke mishi aiki di ya bashi labari akan sunanka sunan mahaifanka matsalarka garin da ka zo da ita damuwarka duk al'amuran da suka shafe ka duk abin da ya shafe ka sai baka labari tun kafin ka yi magana shikenan sai ka ce lalle wannan kasaitaccen mutum ne a irin hausar mutanen Najeriya sai ka ji an ce lalle wannan malami ya kai ya kawo to sai ka tuba sai kai istighfari dan boka ka ce mishi malami ka bashi mukami mun fahimci wannan da kyau ko kamar barawo ne ka dubi barawo sai ka ce mishi dan sanda barawo sai ka ce barawo dan sanda kuma haka ce ranka ya dade to haka kai da kake duban boka ka ce mishi malami ma'ana boka kafiri ne yana kishiyanta aikin da malami ke yi ne asalisa ashara alama ta goma sha uku wadda ita ce ta karshe da malam ya kawo yaktubu lil marid hurufan muqatta'atan fi waraqatin boka yakan rubuta ainihin wato wata takarda ainihin ya rubuta wasu haruffa ɗaiɗaiɗaiɗai haruffan daban-daban kaga ainun daban kaga jimun daban kaga alhamza daban haka muqatta'a daban-daban zai rubuta fi waraqatin a cikin takarda wadda wannan irin takarda zaka ji suna kiranta hijab suna kiranta wai tsari wannan takardar tsari ce aw fi tabaqin ko kuma a cikin wani faranti min al-khazafi faranti wanda yake kamar na gilashi ko na tangaran al-abyad farin tangaran ko farin gilashi wa ya'muru al-marida bi izabatihi in boka ya rubuta wannan rubutu da tawada zai rubuta a jikin tangaran ko a jikin ainihin gilashi ko jikin kwalba in ya rubuta sai ya umarci mara lafiyan akan cewa ya je ya wanke wannan rubutun wa shurbihi kuma ya shashi to wannan alama ce dake nuna wannan mutum boka ne kai kuma ka je wurin boka kenan ash-shaykhul allama wahidu abdussalam bali Allah ya saka mishi da alkhairi yace fa in alimta anna ar-rajula sahirun ya kai dan uwa mai saurare in ka san cewa wannan mutum da ka je wurin shi don magani ko don addu'a ko neman wata bukata matikar kasancewa mutumin nan boka ne fa iyyaka wadh-dhahaba ilayhi ahir ne maka gargadi ne jan kunnanka ne maka kashedi kar ka sake ka je wurin shi wa illa in kuwa har kai murfisi ka ki jin wannan maganar da aka gaya maka kace lallai sai ka je wurin shi in tabaqa alayka qaulun nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama in tabaqa alayka qaulun nabiy sallallahu alayhi wa sallama maganar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi za ta hau kanka me annabi yace game da wanda yaje wurin boka manzon Allah tiyayyan halitta salawatullahi wa salamu alaihi yace man ata kahinan wanda di yaje wurin boka fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskata boka akan abin da boka yake fadi faqad kafara bima unzila ala muhammadin hakika wannan mutun ya kafirce wa abin da aka saukarwa muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kafirce wa ainihin alqur'ani mutumin didda ya kafirce ma alqur'ani ya kafirce ma Allah ya kafirce manzon Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kafirce wa dukkan manzannin Allah ya kafirce wa littafin Allah alqur'ani ya kuma kafirce wa dukkan littafan da Allah ya saukarwa da annabawa baki daya dan haka babu shakka akan mutumin didda yaje wurin boka ya kafirta hadisin sahihu muslim da yazo kuwa yana magana akan cewa wanda yaje wurin boka sai Allah dabtar da shi kwana 40 ba a karbi sallar shi ba wannan ana magana mutumin da yaje wurin boka mujarrad zuwa gurin boka ka san boka ne kaje gurin shi sai yazo sai ya gaya maka wata magana sai kaji ba za ka dauka ba kuma wannan zuwan da kai sai kai sallar kwana 40 ana soke ta ba a karba ba kuma dole kai in kuwa kaje ka gaskata shi dan haka kaji nan ya kawo yace fasaddaqahu in kaje ya fada maka ka gaskata shi to ka zama kafiri in kaje ya fada maka ka san boka ne kaje ya fada maka sai ka ƙaryata a to tun farko me yasa kaje dan kai imani da shi mewa ya sharo maka matsala ya ce akwai wani turare za a siya naira miliyan 2 dan haka da kaji abin yafi karfin ka ne sai kace ƙarya ne baka yadda ba ba wani turaren miliyan 2 a duniya to sai ka kwan 40 kana sallah ba karba ba dan me yuwa da ya fada maka matsalar da kaji daidai da kwakwalwarka zaka bi to zuwan da kai wurin shi ya sa an dakatar da sallar ka ta kwana 40 cewa da akai an dakatar in ka daina sallar kuma sai a kama ka a yanka ka dole kai kana yi sai a soke a zahar ma kai kana yi a soke sai ka kwan 40 kwana 40 kana da sallah nawa kenan kullun zaka yi sallah 5 mun fahimci wannan to sallah 200 za a soke maka kenan kuma dole kai kuma ba lada a soke maka zaka iya cewa meye fa'idar wannan sallah to in haka ne shine malamai suka ce fa'idar wannan sallah katanga ce daga ainihin kar'a zartan maka da hukuncin kakiyin sallah kawai in kai ta shikenan al'umman musulunci ba za su gudanar da hukuncin kaki sallah a kama ka a yanka ka ba tunda kai to amma hukunci tsakanin kai da Allah fa Allah baya son wannan sallah ya ainihin soke ta je kaka karanta littafin tafsirul aziz al-hamid Allah ya kiyaye wannan hadisi da malam ya kawo akan cewa wanda yaje wurin boka ya gaskata boka akan abin da ya gaya mai ya kafirce gashi a kasa malam wahid bali yace rawahu al-bazzar al-imam abubakar al-bazzar shi ya ruwaito wannan hadisi وهو حديث حسن بشواهده وان حديثي حديثي نه حسن ان aka hada shi da hadisan da zasu taimaka sa ainihin yishe da shi warawahu ahmad al-imam ahmad ya ruwaito wannan hadisi wal hakim da al-imam al-hakim wa sahahahu al-albani al-allamah al-albani ya ainihin inganta wannan hadisi al-sheikh al-allama wahid abdussalam bali yace ka duba littafin sahih al-jami' al-saghir shine yace sahih al-jami' wato sayyul jami'i sagir lamba hadisi na ainihin 2939 mun fahimci wannan da kyau babu shakka akan wannan hadisi hadisi ne ingantacce hadisi ne kyakkyawa saboda yana da hanyoyi da dama waɗanda suka tabbatar da kowanne ɗaya daga cikin waɗannan hukunce littafin al-jami'u sagir al-imam as-suyuti ne ya dauki alƙalamin shi ya rubuta wani littafi babba ya sa mishi ainihin al-fathul kabir al-fathul kabir hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imam as-suyuti ya tinkari tattara su yana nufin ya tara hadisan manzon Allah da ya sadu da su kakaf amma a bisa harufan alifin ba'un dan haka yace harafin mimun duk hadisan da ya sani daga manzon Allah akan minjaye sun inganta ba su inganta ba na gaskiya ne na ƙarya ne in dai an ce manzon Allah yace manzon Allah aikata ko kaza sai kawo shi ainihin a cikin wannan littafi al-jami'ul kabir babban matattara Suyuti da ya zauna da kanshi sai ya nazari sai ya rairaye wannan littafi sai ya ce duk hadisin da makaryaci ko wanda aka tuhuma da ƙarya ya kadaitu da riwayar shi to ba zai kawo a cikin wannan littafi ba shine sai ya zo sai ya al-jami'u saghir karaman matattara ya tace wancan kenan to amma aikin dan adam dole ba a rasa ƴan kurakurai wanda ba a rasawa sai aka samu duk da haka wannan littafi Al-Jami'u Saghir yana cike da hadisai da'ifai da munkarai da hadisai mawdu'ai da tatsuniyoyi babu irin waɗanda babu. Malamai sun ta aiki akai, aiki na ƙarshe din nan da akai shine wannan aikin da Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi, sai yazo sai ya dau littafin sai ya fasa shi biyu, ya ware sahihan shi Sahihul Jami'u Saghir wa ziyadatuhu Al-Fathul Kabir, sahihan ya ware su mujalladi biyu, na ɗaya da na biyu, sannan ya zo da'iful jami'u saghir, da'ifan da ke ciki da mawdu'ai ya ware su mujalladi guda babba haka. Wannan littafi ne Wahidu Abdussalam Bali ya ainihin yi maka hujja da shi anan. Ma'ana yanzu kaga abin da ake kokari kai mutumin Najeriya da ainihin ka samu kanka a tsukin yammacin Afirka, rana tana faduwa kusa da kai kana ƙara duhu, malamanka na ƙara kashe ka da bid'a, ana son yanzu a hada zumuncinka da dukkan malaman ilimi na duniya da kuma ɗaliban ilimi na duniya. Ma'ana yanzu Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kai matsayin da yadda kake jin ana cewa sahahu Tirmidhi, sahahu Ibn Hibbana, sahahu Dhahabi, sahahu wani, har Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ma ya kai ainihin wannan matsayin wanda zaka ji ana cewa sahahu Al-Allamatul Albani. Yanzu kaga kai in ka bi malaman kasarku sai ka je ku yi ta hada wa'azin kasa baki daya, wa'azin anguwa, wa'azin juma'a, kuna zagin Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kuna cewa wai ai Bature ne, dan shi Bahaushe kabilanci shike gaba a rayuwar shi. Bahaushe ba wanda ya kai Bahaushe kabilanci, ya kamata din mai sauri sani. In dai a Najeriya ne babu mutum mai bakin kabilanci irin Bahaushe. Duk wanda ba nashi ba to yana ganin musuluncin shi in yayi to da saura fa sai in Bahaushe ya sa hannu a zai karba. Wannan ita ce aqidar Bahaushe, ya fade ta bai fade ta ba tabbas. Dan duk wani da ya juya baki ya wani yare, Bahaushe na bude baki cewa zai tuba yayi. Shi ko Bahaushe daga saman bakwai ya fado yana musulmi saboda tsananin tsarki. To wannan ita ce mas'alar da ta dame su, da sun tashi sai su je suna cewa Muhammad Nasiruddin Al-Albani ai Bature ne. Babu shakka Muhammad Nasiruddin Al-Albani Bature ne, ainihin dan kasar Albania, kamar yadda mai yiwuwa kai Bafulatani ne ka gudo daga Gombe ka koma Jaskaje ka zauna, kamar yadda ta iya yiwuwa yadda ditta dauro addinin musulunci ba ruwan shi da kabilanci. Manzon Allah a gaban shi shi yana Balarabe ba Quraishi, a majalisar shi ɗan uwan shi Larabawa Quraishawa irin su Abubakar Siddiq, Banu Tamim, akwai Adawa ainihin wato irin su Sayyidina Umar, akwai ainihin Banu Umayya irin su wa irin su Sayyidina Uthman. In ka ketara baki ɗaya sai ka samu akwai Larabawa waɗanda ba Quraishawa irin su Abu Huraira. Duk a tattara sai a koma ga Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi, Bature ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, garin su ɗaya da Fafa Roma. Ar-Rumi mutumin kasar Rum, dan Italiya ne kuma sahabin manzon Allah ne, wannan bai rage mishi daraja ba. Ga su Zaidu baƙaƙen fata, ga Bila babban bawa, babban ladani baƙin fata ne, duk manzon Allah bai bambance su ba. To duk mutumin da ya zo yanzu ya zagi wani da kabilanci ya tabbatar yayi kalmar kafirci, kalmar kafirci ce. Haka manzon Allah ya ce abubuwa hudu a cikin al'ummata mutane ba za su daina su ba, yace kuma kalmomi ne na kafirci. Na daga ciki sai yace a zagi mutum saboda dangantaka shi, a ce kai dan wane ne, a kaskanta ka, ko a ce kai dan kabila kaza ne, ko abubuwa irin haka. Hadisi ne sahihi, yana cikin Sahihu Muslim. Ash-Shahidul Akbar, ya jama'ar musulmi, ba inda kabilanci zai shigo a cikin musulunci. Duk mutumin da ya shigo da al'amarin kabilanci a cikin addinin musulunci, mu tabbata da cewa wannan mutum tantirin dan bid'a ne. To shine maganar da muke ƙara gaya muku a jiya. In kuka ce za ku zama ahli sunna, ku ahli sunna salafiyya, to lallai ku tabbatar da to kun ji yadda salaf suke. Kun ji da salaf majalisar manzon Allah babu irin kabilar da babu. Manzon Allah bai taba goni ba. Amma kun ga ahli sunna local, ga magarin ahli sunna, kaman ahli sunna irin na Najeriya, har ya zama abun gori ne a buɗe baki a ce wai wani Bature ne. Kuma irin wannan kasancewar Albani Bature ne, babu shakka Muhammad Nasiruddin Al-Albani European ne, domin kasar Albania in ka duba a map tana tsakiyar kasar Turai. Haka mai ahalari ma Bature ne, ai dan shi ma Spanish ne, mai risala ma Bature ne, mai muktasar ma Bature ne, Imam al-Bukhari ma Bature ne. Duk waɗannan me yasa ba a soke su ba? To kuma kai ba dan bagirade bane, kai dan Najeriya yanzu kai ka kai matsayin Bature ne. To amma jahilai ake tarawa, sai a tara jahilai ga sunan kamar dubu, sai a je a ce Bature ne fa Muhammad Nasiruddin Al-Albani.
to babu shakka bature ne, amma ahadari ma dai bature ne ya rubuta shi, inda yake kance aibi ne. Amma abin mamaki ne, fada muku haka fa ya sa ai a makarantar boko kuma shi kuma har yana takaicin da ya iya turanci da ya yi ahadi da turanci. To ku mutane ku rinka amfani da kwakwalanku, kwanyarka da Allah ya zuba maka, ba zuba maka bane kawai wata madara ce take yawo a kanka, wata na'ura ce ya saka ka rinka tunani duk inda aka harda magana kai kokarin ka nuna cewa ana da abu yake. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Eh, to sai lokaci za mu samu lokaci an shahin tarihin a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, idan mun zo karantun littattafan Sheikh Fathul Salati Ahkamul Jana'iz, sai lokaci ya zo insha Allahu ta'ala za a zo kaga wata takarda kusan yau wajen wata biyar da suka wuce babban malami anan zari ya rubuto mini ita, ka ganta yana roƙon a da gabatar da wata ƙasaitacciyar muhadara akan tarihin Al-Allamah Ahmad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi. Ya rubuto mu wannan takarda ne bayan mutuwar Muhammad Nasiruddin Al-Albani daga ta Center for Islamic Legal Studies Ahmadu Bello University Zaria, ma'ana daga cibiyar ainihin wato harkokin kuma a addinin musulunci ta Jami'ar Ahmadu Bello, bayan da ya bismillah ya kutatul haja innal hamdalillah har amma ba'du, sai ya ce mawdu'ul muhadara, wato topic na lecture ce yake fatan in gabatar, amma ga akan abin da yake son a gabatar lecture. Ulaika allazina hadahum, na'am, eh na'am, to Allah ya kiyaye jama'a, saboda wasu sa iya ji a kasar, muna cikin karatu ne, wuta ta dan dauke muka abin nan mu fawa filowa kenan ko? To washe wani yake tambaya in wadancan hukunce-hukunce da aka gabatar akan boka in ya kasance to liman ne kuma ya je wurin boka fa, to matsala ai tayi matsala sai liman ya dawo baya ko? Tunda an jinkirtar da sallar liman ta kwana 40, to kuma an kuka bin aka jinkirtar da taku, kaga kun zama murji'a kenan, duk an jinginar da ku, sai liman ya dawo baya, sai bayan al'amura sun daidaitu tukuna sai ya wuce gaba. In ku liman ya gaskata shi kenan, Allah ya kiyaye liman ya tashi daga limamin musulmi ya zama limamin ana. Saboda haka limami in har ya kasance ya je ainihin wurin boka-boka ya gaya mishi ya yadda, to ya tashi daga limamin ainihin musulmi ya zama limamin arna, dan haka bai halatta ya ci gaba da ainihin musulmi limanci ba. To kamar yadda muke bayani, wannan malami abin da ya rubuto yake cewa mawdu'ul muhabara din ya zama ulaika allazina hadahumullahu fabihudahum muqtadi, wato wannan shine slogan, kirari na ainihin ita muhabara din, title din da za a kira ta da shi. Sai ce darsun islamiyya min hayatil allamati da'iya almuhaddith mujahid as-salafi الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. معنى أي درس نمسلنشي غمدر يور ببن مالمي ميكرا زواغ الدين المسلنشي مالما حديثي ببن ميجهادي بسلسي شيخ مالمي محمد ناصر الدين الألباني الله يجيك أنشي غافر أينهم ميالوطا. سيه كاو غبو بن ديكي فاتن أتكتونا أكم محاضرر يتشي نشأته aba da tarihin tasowar Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yaushe aka haife shi, suwaye iyayen shi, suwaye malaman shi da sauransu. Talabuhu lil ilmi, neman ilimin shi a ina da ina neman ilimi. Akhlaquhu wa sulukuhu, sa'annan dabi'un shi da kuma kai da komowar shi. Sannan mawaqifuhu ma ahlil bid'i wal ahwa'i, matsayin Muhammad Nasiruddin Al-Albani tare da ɗan ɗariƙa ainihin ɗan bid'a, ma'ana da masu son zuciya, ɗan bid'a daga cikin ɗan shi'a, ɗan ɗariƙo, murji'a, khawariya, jahmiya da sauran ashabul ahwa'i waɗanda ke cewa su ahli sunna ne amma sai ka same su kan zuciya. Wannan matsala dai duk wanda ke zaune anan ko duk wanda ke sauraron mu, matsala ce mai sauki ya fahimce ta akan ɗan Najeriya. Haka ce ahlul bid'a wal ahwa, ɗan bid'a da son zuciya, ma'ana ɗan bid'a waɗanda su dama ba su yi wa kansu kirarin sunna, su dama yadda kai kake alfahari da sunna haka su kuma suke alfahari da bid'a. Ɗan son zuciya kuma yadda kake cewa sunna haka suke cewa sunna, da sunna ta zo kuma sai su ce ba su yadda ba, sai shi ta su kwana da ita. To ina matsayin yadda Albani ya ta gwagwarmaya ga irin waɗannan mutane. Sannan jihaduhu bil qalami wal lisani fi nashri sunnati wal aqida, ai bayani ga jihadin Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yadda alqalamin shi da harshen shi wajen yada sunna da aqidan musulunci. Sannan sabruhu fi majalid da'awa alal mihani wal ibtila'i, irin ainihin hakurin da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rinka yi a fagen da'awa da kuma irin jarabawa da da matsaloli da ya rinka fuskanta a rayuwar shi. Sannan sai yace al-allamatul albani wa qadiyatut takfir. Ina matsayin Muhammad Nasiruddin Albani game da matsalar cewa wani kafiri ne, wani arne ne, wani bamaguje ne? Don Muhammad Nasiruddin Albani yana da jeren giyar kasusuwa kamar guda hudu waɗanda aka tattauna aka mai da waɗannan kasusuwa littafi. To ina matsayin shi sa kalmar at-takfir kafiri kai arne tana da yawa a wannan zamani? Me matsayin Muhammad Nasiruddin Albani akan wannan? Sai yace al-allamatul albani wa qabayal alamin islami. Muhammad Nasiruddin Albani da kuma yaya ya fuskanci matsalolin duniyar musulunci a zamanin da ainihin ya rayu. Sannan hijratuhu wa asbabuha, hijirorin da Muhammad Nasiruddin Albani yayi. Albani tun yana karami ya gama primary kenan mahaifin shi yo hijira da shi daga kasar Albania ya koma shi kasar Sham. Shi kuma da gidan shi ya tashi daga kasar Sham ya hijira ya koma kasar Amman, kasar Jordan. A can ya rasu, a can ainihin aka rufe shi. Menene ya kawo ya rinka yin waɗannan hijira daga nan zuwa nan, daga nan zuwa nan? Sannan sai yace mawqiful allamatul albani min alharakatil islamiyya almu'asira. Ina matsayin Muhammad Nasiruddin Albani game da kungiyoyin ainihin addinin musulunci na zamani? Kungiyar jama'atu, kungiyar izala, kungiyar kif, kungiyar kaza? Me Muhammad Nasiruddin Albani akan irin kungiyoyin? Sannan sana'ul ulama'i alayhi, wanda yabo ne malamai suka yi mishi, a bayyana ainihin irin alheri da yabo da malamai suka rinka mishi. Malaman nan na yan bid'a ne, malaman yan sunna ne, malaman salaf ne, malaman wane ne? Duka dai yabo da malamai suka yi mishi. Sannan ad-durus wal ibaru wal izatu min hayatihi al-mubaraka, wadanna darussa ne, wadanna irin abubuwa zamu lura da su, wadanna wa'azozi zamu koya game da rayuwa irin ta Muhammad Nasiruddin Albani, rayuwa mai albarka. Sannan musahamatul allamatul albani fi majalid dirasatil islamiyya, wata gudunmawa Muhammad Nasiruddin Albani yayi game da yada ainihin wato fage na karatun addinin musulunci. Sannan mustaqbalud da'awati salafiyya ba'da wafatil allamatul albani, menene yanzu da'awar salafiyya, da mu dake da'awar salafiyya a cikin duniyar musulunci yanzu me zamu fuskanta bayan mutuwar Muhammad Nasiruddin Albani? Wace irin matsaloli, menene ita da'awa za ta fuskanta sakamakon mutuwar Muhammad Nasiruddin Albani? Tare da cewa wannan gaban da kyau a tattaunata, Muhammad Nasiruddin Albani ba shine shugaban da'awar salafiyya ba. Ku gane, tun jiya muna faɗa muku ba mu kafa kungiya mu salafiyya, kuma ba ma shiga cikin kungiya, kuma mu ba kungiya bane. To amma saboda shi wannan malami ya tsayu tun yana shekara 20 yake ya ainihin gwagwarmayar yada da a wannan ta salafiyya. To sai zan ya zan kasai cikin malami a cikin harkar yahawar. To shin bayan mutuwar shi masu da a wannan ta salafiyya za su daina ne, ko za su ci gaba, ko za su tsaya yadda suke? To yaya al'amarin yake, me za a fuskanta bayan mutuwar shi? To wannan na daga abubuwan da za a tattauna. Sannan sai ad-da'awatu salafiyya fasilu haqiqata da'awati izalati al-bid'a wa iqamati sunna as-safiya an-naqiyya. Yace a tattauna mas'ala akan cewa da'awa ta safiyanci ita ce kwatanta haqiqanin da'awar izalati al-bid'a wa iqamati sunna, tsantsar kwatantawa kuma cikakkiyar kwatantawa. To a tattauna akan wannan matsala. Ma'ana an bar yan kungiyar izala ne, amma tsantsar aikata gusar da bid'a da rugurguza bid'a, to sai salafiyya. A tattauna matsala akan wannan. Sai yace haza huwa al-allamatu albani. To in kuma tattauna wannan sai a ce masu saurare, masu saurare, to kun dai ji tarihin albani, faman nahanu, mu kuma yanzu suwaye mu? Fahimci wannan da kyau. Al-khatima sai yace sannan sai ai khatima kuma cika maki. Wanda ya rubuto min wannan takarda yasa fatul ustadu Muhammad al-awwal albani hadhihi hiya an-niqat al-muhimma allati uridu minka ilqa' al-muhadara 'alayha. Yace yana kan waɗannan sune mas'alolin da yake fatan ni in gabatar da ainihin jawabi akai. Barakallahu fika ya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يتيكي ده كفاره المجلس كما يبدو يزو ده سنه الحسن ادريس اسحاق ابو محمد الامين السلفي مالن حسن افاربا شيني يربطو wannan takarda. Wannan takarda na aje ta tayi kyau, kuma zamu amsa wannan ragaba ta Allah yawmun min al ayyam. Wata ran za a zo duk waɗannan niqab a zo a tattakin Allah ya so daya bayan daya. Don alhamdulillah ba al'ari muke ba, mu kan ba albani muka, amma lallai kamar da wani babban almajirin shi yake faɗi, Abu Ishaq al-Huwayni, yace babu wani duniya a yau da ke bayani akan hadisi ya haɗu da ai ko bai haɗu da Albani ba, sai kiran Albani yana da tacewa akan shi, sai da ya zan yana kiran Albani ko masu zagin shi din nan sai sun je sun more shi sannan sai su zo su zage shi. Mun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To insha Allah ta'ala muna fatar wata rana za a zo a gabatar da ainihin waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya insha Allah, don Muhammad Nasiruddin Al-Albani dai ya rasu, dama an haife shi hijirana da 1333, ya kuma rasu bara hijirana da shekara 1420, wato ya shekara a duniya 86 kenan. Allah madaukakin sarki ya dauki ran shi. To za a zo za a yi tarihi akan shi in Allah ya so. Mu kam dake da'awa ta salafiya, haƙiƙanin al'amari mu ne za mu yi magana ta adalci, mu za mu ba da tarihi na gaskiya akan Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan mu ne muka san shi haƙiƙanin abin da ake nufi da sani ba irin sanin shanu ba. Ina fatan mun gane da kyau. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu, za mu cika wannan alƙawari yawmun min al-ayyami, wata rana insha Allah ta'ala. Tare da cewa akwai kasar da muka yi na shimfiɗar karatun littafin Sifatul Salah, sai da muka yi tarihin Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin kasar guda biyu din 90, kowane awa ɗaya da rabi insha Allah, yana nan kuma in Allah ya so. Amma wannan ana son a gabatar da shi ne a matsayin lacca jawabi wanda za a tara al'umma a wayar musu da kai, don yana daga abubuwan da ake so a rinka sanin tsantsar abubuwa akan ilimi. Yanzu waɗancan dabbobin da suke tara jama'a a wa'azin ƙasa baki ɗaya da wa'azin anguwa da wa'azin lungu suna ce muku wai ainihin Albani Bature ne. Yanzu to dan ka zo tarihin mutum ka ce to Bature ne fa, to dan Allah tarihin shi kai, wai kuma wannan kalmar kana faɗi da wai zagin shi kake yi, Bature ne fa shikenan kalmar da suke faɗi. Wani ya miƙe a garin Misau can jihar Bauchi ya je irin wannan wa'azin cikin ƴan ƙungiya ƴan ɓangaren gabas ko ƴan ɓangaren yamma, tunda su ma sun rabu kullu hizbin bima ladaihim farihuna, shikenan sai ya je ya faɗi wannan kalmar, sai aka ce to kai a ina ka karanta, kai a ina ka karanta, sai ya ce shi ma a wurin wa'azi ya ji. Duk haka suke fa, in ka je wa'azi ka ji wa'azi, kai ma in aka je gaba ka ce kai ne mai wa'azi na gaba, kai ma sai ka ci gaba da faɗi. Dan haka da mutum ya faɗi magana in ka ji ka tambaya sai ya ce shi ma ya sa kasar ne ya ji, ba isnadi, kasar isnadi ne. Allah ya kiyaye. الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي أجمع بيننا من حنيوين دبوكا يسكي بي وجن كيران الجنوكو كوكو موجن غيتو الجنو يكو مغيا مكا علامومين دا أكي غان أينهم بوكا دسو يارجي مكا كي مسلمي كجز أوران الله. إن كفكي كجي ورن بوكا كايا أثار إيمانين إن كفكي بوكا غيا مكا مغانا كاشي غاوكو كالالا تي كأمن چيد إيد karka sake kai kuma ka afka hanyar bokanci, ka tabbatar da cewa babu bambanci tsakanin boka da Fir'auna da Hamana. Yadda Fir'auna yake kafiri ne, haka yadda Allah madaukakin sarki yake faɗi cikin Al-Qur'ani, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila Fir'auna rasula fa asa Fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Haƙiƙa mun aika muku da manzo, manzon yana sheda akan ku kamar yadda muka aika wa da ainihin wato Fir'auna manzo, sai Fir'auna ya saba mana shi manzon, muka kama shi kamo mai tsanani. Ka tabbatar da cewa Allah ya yi shaida akan cewa Fir'auna ya saba ma manzon shi, kai ma ka ji da zaran ka tafi wurin boka ya gaya maka magana ka amince ka kafirce wani aka manzon, to ina kuma da kai da ka je ka kama harkar bokanci. To kuma matsalan nan dole a wayar da kan mutane, malaman Islamiya kar ku ɗauka matsalan nan wai ba haƙƙinku bane, duk yaran nan ƙanana sai ku rinka karantar da su, wannan aƙida ce. Mata da kuke karantawa sai kun ƙyamatar da su, don matsalar ta ma fi haɗari akan mata, saboda boka yana wacawata da kuɗi, yau ya samu mota kaza, gobe gida kaza, ƙyale-ƙyale kaza, shikenan sai kaga mata waɗannan maganganu muna faɗi dole ku haƙura ku saurara, ba za a ba ku haƙuri ba fa, dole ne ku saurare su, don gaskiya ce dole duk wanda aka faɗi ko za ta zama kwarankwasa a kunnen shi ya haƙuri ya ji. Abinda ake cewa shine mata saboda rashin aƙida, galibi mata ba su da aƙida, ma'ana aƙida anan al-qibla a wajen aƙida, sai kaga mijinta ahli sunna ne yana kwanciya ya mutu shikenan za ta iya auren boka. Me yasa? Saboda akwai wacawacen duniya tana kai mishi. To wannan haƙƙi ne na malamai ku sani da cewa ba wai ku zo ku karanta wa mata ko yara arba'una hadis ko bagadadi ko kira'a ba, sai ku rinka samun wasu minti 5, minti 30, minti 10 ku ne musu wa'azi akan jimillar menene manufar addinin musulunci. Manufar addinin musulunci ita ce a bautawa Allah shi kadai, ka hada shi da komai. To kaga karkashin wannan sharhin komai zai shigo kenan na aqida, har bayani game da tsoratarwa, game da zuwa wurin bokaye, musamman yanzu da al'amari ya sassauci. Al'amuran aqida yanzu sun yi sassauci. Mace za ta fito daga makaranta, daga makaranta sai ta wuce wurin boka. Mutum da gemin shi da dangalallan wando sai ta furun boka, da ka taba sai ce ai addu'a ba kyau ne, eh ai ku dama jayayya, mu ba ma son zafin kai, ai mun riga ku shiga izala, mu muka kafa magungiya a unguwar. Shikenan kaji zai nade maka tabarmar shirka da bid'a. Allah ya kiyaye. Al-faslul khamis, fasli na biyar, hukumus sihiri fi shari'atil islamiyya, hukuncin sihiri a cikin shari'ar musulunci. Ina hukuncin tsafi a musulunci? Ina hukuncin duba da bori da bokanci? Me hukuncin waɗannan a cikin addinin musulunci? Wannan shine taken wannan darasin. Amma a ƙarƙashin shi akwai gaɓoɓi biyar. Gaɓar farko ya ce mata hukumu ta'allumi sihiri fi shari'atil islamiyya, hukuncin koyan sihiri a cikin shari'ar musulunci. Shin ya halatta ka je ka koyi tsubbu ko bokanci ko tsafi ko duba ko bori ko bokanci? To za a tattauna, za ka ji. Sai ce hukumu sahiri fi shari'atil islamiyya, hukuncin boka a cikin addinin musulunci, ko dan dabo ko matsafi ko mai rufa ido ko wanda yake duba ko dan bori, me hukuncin musulunci akan shi? Sannan ya ce hukumu sahiri ahlul kitabi, hukuncin dan sihiri wanda yake na ahlul kitabi, boka kirista. Yanzu misali in ka karanta jaridar Guardian ta wancan mako, za ka ga akwai wasu manya-manyan Reverend Fathers guda biyu da aka kama su a can ainihin wato jihar Bendel ta da ba Edo State ba, abin nan Delta State, a cikin cocinsu aka kama su suna tsafi, har aka samo kwarangwal na mutane guda biyu a cikin jaridar Guardian ta wancan mako da ta gabata. To yanzu ina hukuncin aka samu kirista ko ba yahude yana duba ko yana tsafi ko bori ko bokanci ko wani abu daga cikin waɗannan dan su ma suna yi, to me hukunci? Bayan can baya ane maka magana akan wane yana da awashi musulmi ne sai aka kama shi yana bokanci ko yana bori, to yau sai ya zama kirista ne ko ba yahude ko makamancin haka sai aka kama shi, me hukunci akan haka? Sai yace hal yajuzu halu sihri bi sihi. To kai musulmi in aka yi maka asiri, shin ko ya halatta in ka nemi magani aka yi maka ruqya, aka yi maka addu'a, aka bi hanyoyin karya asiri, Allah bai kawo karya wannan asiri cikin gaggawa ba, ko ya halatta ka je a ainihin warware maka wannan asiri da asiri, ka tafi wurin boka ka ce to ai ya zama larura, ai ad-daruratu tubihu al-mahzurati, ai kaza kaza, ko ya halatta? Zaka ji bayani akai wannan. Kanun darasi ne ake maka, kanun darasi ne ake maka, so min taba ake maka. Sai ce al-farqu bayna sihiri wal mu'jizati wal karama, malam zai kawo maka bayani akan bambancin da ke tsakanin tsafi da mu'jiza da karama. Kana jin ana cewa wane yana da karama, kana jin ana cewa wane na da mu'jiza, kana jin ana cewa wane dan sihiri ne, boka ne? Ta yaya ake bi a bambance waɗannan abubuwa? Ya jama'ar musulmi, wannan darasi musamman na ƙarshe yana da matuƙar muhimmanci, domin rashin fahimtar wannan irin darasin yasa aka samu wasu suka koma suna ainihin cewa duk wanda ya magana da aljani wannan mutum ainihin bokanci yake yi. Me yasa? Saboda sun kasa bambance hanyar tsafi da hanyar mu'jiza da hanyar ainihin karama. To duk za a zo da bayanai akan haka tare da dalilai akan su insha Allah. Yanzu bayanin farko malam yace al-faslul khamis, gaba ta biyar, hukumu sihiri fil islam, hukuncin ainihin wato sihiri tsafi a cikin musulunci. Abu na farko malam yace hukumu sahiri fi shari'atil islamiyya, hukuncin ainihin wato dan sihiri, boka ko dan bori ko dan duba a cikin shari'ar musulunci. الشيخ وحيد بالي حفظه الله زي كاو مكا دغ منيان مالمن فقه ده حديثي ده تفسيري ده مكمنتنسو ما وي شيني زي تشي مكا بوكا كذا بني زي تشي مكا امام وانا يا تشي كذا شيخ وانا يا تشي كذا العلامه وانا يا تشي مكا كذا سي يفارا مكا ده
al-imamu Malik imamu darul hijra al-asbahi abu abdullahi yace al-awwal malamin farko qala al-imamu Malik rahimahullahu ta'ala imamu Malik Allah madaukakin sarki yaji kanshi yace as-sahiru alladhi ya'malu as-sihra boka wanda yake aikata bokanci ko dan bori dake yin bori ya hau bori ko dan duba dake duban shi ko mai tsubbu dake yin tsubbin shi walam ya'mal zalika lahu ghayruhu ya zan ba wani shi ne yake mishi ba shi da kanshi yake tsafa tsafan shi huwa masalul ladhi qala Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabihi to kamar wanda Allah ya magana akan shi ne yace walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq haqiqa su bokaye sun san cewa wanda duk ya fada cikin wannan sana'a ta bokanci bashi da wani rabo a lahira kaga wannan hukuncin shi kenan a lahira imam malik yake fadi anan duniya fa imam malik yace fa'ara an yuqtala ni ina ganin in aka kama boka a kashe shi idza amila zalika huwa nafsuhu indai aka kama shi shi da kanshi ne yake aikata wannan aiki na bokanci al-sheikh wahid abdussalam bali sai kaga ya sa wani alifun da ha babba ma'ana intaha maganar da aka dauko daga imamu malik ta kare gashi aka sai yace ka duba al-muwatta ta imamu malik lamba hadisi na 600 da ainihin wato 28 kitabul uqul littafin diyya uqul anan ba hankula ba karkarude jam'in diyya ne diyya ainihin wato kalmar al-iqalu to al-uqul diyya ka duba littafin dake bayani akan hukuncin diyya lambar babi na 43 babu ma jaa fil ghailati was-sihr ko kuma al-ghilati was-sihr wato babin da yazo game da kisan gilla kaje ka kama wani kai mai kisan gilla da kuma sihiri a cikin ainihin lamba ta 19 sa'annan sai yace wato shafi na 19 kenan wannan shafi na 19 ma'ana yana ga maka daga cikin ainihin wato tanwirul hawaliki kenan sai yace maka kuma ka duba shafi na 871 tabatu abdul baqi bugun ainihin fuadu abdul baqi akwai wani babban malamin hadisi a kasar masar mai suna al-sheikh fuadu abdul baqi yayi tahqiqi da takhrijin littafan hadisi da yawa daga ciki akwai muwatta ta imam malik sai yace to ka duba wannan tahqiqin na fuadu abdul baqi in shi kace da shi sai ka duba lamba ta ainihin shafi 871 in kuma wancan ga magarin muwatta ne wanda ke hannun galibin jama'a shafi na 19 jama'a mun gane wannan da kyau yanzu wannan hukuncin farko wahidu abdul salam bali daga waye dauko shi daga imamu malik mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana yanzu mu salafiya mun yadda da imam malik kenan ko mun yadda da imam malik kenan tun daga shi shine malamin farko da aka fara hujja da shi ko to haka ko a hadisi in aka ce imamu malik ya ruwaito hadisi in ba irin su shu'uba ba imam al-bukhari baya gabatar da kowa akan malik in imam al-bukhari yazo ya kulla babi yazan a wannan babin yana da hadisi daga malik to ba zai kawo hadisin kowa ba sai dai ya kawo na malik sai dai in hadisin shu'uba ne jama'a mun gane wannan da kyau idan kuka gane wannan da kyau ya ishe ku ba sai an tsawaita bayani ba ku ƙaryata waɗanda ke cewa mu ba mu yadda da malaman fiqh ba a'a mu mun yadda da malaman fiqh amma ba mu yadda da su a matsayin su na annabawa ba mu ba mu yadda da cewa annabawa bane ma'ana ba ma ba su hukuncin annabta shine duk abin da suka faɗa mu yadda maliku yanzu nan wannan magana tashi kun ga da ya kawo ta sai da ya daure ta da qur'ani to shi yasa sai muka yadda da ita da zai kawo wata magana ce wadda ta zanta saba qur'ani ko hadisi ba za mu ce ganganci ye ba ba za mu ce shigantaka bace ba za a ce son zuciya bace sai a ce kuskure ne Allah ya ji kanshi to su yan bid'a daga cikin yan kungiyoyi sai suke ganin ai fadan haka zagin maliku ne to wannan kuma kalma ce da suke kawai dan su tallan kansu zuwa ga ainihin jahilai wannan ba wani abu bane jahilai ku tashi ku ci gaba da karatu wallahi yanzu zamanin demokradiyya ne demokradiyya ake ina ma demokradiyya kar ka sake wani ya bautar da kai lokaci ne na yanci kar ka sake kawai wani ya rinka janka akan ƙarya duk abin da ya gaya maka ya tuntsurar da kanka ƙasa sai dai ka bi kar ka yadda duk maganar da mutum ya gaya maka ka neme shi akan dalili insha Allahu ta'ala a ƙarƙashin haka ne a ƙashin gaskiya saboda Allah naga cewa yana daga abin da ya dace a zo a dan tattauna kadan daga cikin tarihin Imam Malik musamman mutanen ƙasar mu sun san Imam Malik sanin shanu
ba su san Imamu Malik irin sanin da ake so su san shi ba, sai suke ganin Imamu Malik wani tikari ne da ya gudun hijira daga Makka ko ya je Umara aka koro shi, wani tsoho ne gashi can a wani tsoro kunkunniya tana zubo mishi saboda irin suranta kissoshi da tatsuniyoyi da malamansu suke musu a suraye game da Imamu Malik. Amma yanzu muna son ka ji tarihin Imamu Malik ne daga waɗanda ake musu kirari da wala yunabbi'uka mithlu khabirin, masu ba da labari ne labarin gaskiya. Kaje ka karanta tarihi da malamai suka yi ta rubutawa akan malaman hadisi, littafin Tahzibul Kamal, littafin Tahzibut Tahzib, to amma sai na ɗauko mana littafi mafi inganci da tsayawa yana tace abubuwa ɗaya bayan ɗaya, shine littafin Siyaru A'lamin Nubala na ainihin Al-Hafiz Imam Shamsuddin Abi Abdullahi Muhammad dan Ahmad dan Usman Ibn Zahabi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan littafi gashi wajen mujalladi 30 ne, tarihin manyan malamai yake tun daga cikin sahabbai. Gashi tarihin Imam Malik ya zo a cikin mujalladi na 8. Kowa ya natsu, wannan matsala ce mai muhimmanci saboda irin waɗannan tarihin ne bamu samu ba, shi ya kai mutane ga kisoshi na tatsuniyoyi da sauransu. To gashi dai Al-Imam Az-Zahabi a cikin shafi na 48 sai da yake wajen shafi 100 ko fiye da 100 tarihin Imam Malik yake yi. Yasa an aka ce za a karanta wannan sai a koma karatun tarihin Malik a Rabu da Sarimul Batta. Dan haka za a dan tabo maka dan abubuwa ne sama-sama masu muhimmanci a dan haskaka maka. Yasa aka fada maka ka je ka nemi ainihin tarihin Imam Malik ga littafai nan burjik da aka yi tarihin Imam Malik. An fada maka sunan ka dan daga cikin su zaka ji. Gashi yace malami na 10 daga cikin jiran giyar malaman da tarihin su yazo a cikin wannan mujalladi, Malikunil Imam. Yace Malik kamar ka ce wannan Malik, sai yace Limam. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ya sanya ainun a gaban shi, ma'ana ai kharraja lahul jama'a. Duk malaman hadisi sun ruwaici hadisi a wurin Malik, sun fitar da hadisi. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Musnad, duk malaman hadisi. Shine in kana karatun tarihin irin waɗannan malamai sai kaga an sa ainun, to ma'ana al-jama'a, duk malaman hadisi sun fitar da hadisin shi. Inda zaka ga an yi mimun kadai, ma'ana Muslim, zaka ga an sa hudu, kaga an sa arba'a lamba hudu, ana nufin Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Amma Imam Malik sai aka sa ainun, ay al-jama'atu kulluhum kharraju lahu, duk malaman hadisi sun ruwaito hadisi a wurin shi. Wane ne Imam Malik? Sai yace huwa Sheikhul Islam, shine shehun musulunci, hujjatul umma, hujjar al'umman musulunci, imamu daril hijra, limamun madina kasar hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Abu Abdullahi baban Abdullahi, Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghaymana ibn Khusail ibn Amr ibn al-Harith wa huwa zu asbah ابن عوف ابن مالك ابن زيد ابن شداد ابن زرعة هو حمير الأصغر الحميري ثم الأصبحي المدني ونن سلسلر إمام مالك ما أنا شنتوكي نمي دوغان أفلي إمام مالك بمفهن جوانا سيتي حليف بني تميم من قريش إمام مالك ما أنا كاكنين إمام مالك سن كل أبوتا ta taimaka wa juna da su da kabilar Banu Tamim cikin Qurayshawa, ma'ana su Abubakar kenan, da dangin su Abubakar a cikin Qurayshawa. Kun san Qurayshawa iri-iri ne, kamar Hausawa ne, wani ba Sokoto, wani ba Zamfara, wani ba Zazzage, wani ba Kano, to su ma Qurayshawa, wani Bani Tamim, wani kaza, wani. To cikin kabilar Qurayshawa akwai Banu Tamim, Banu Taim, Banu Taim. To sai ainihin aka samu su waɗannan dangi na Imam Malik da yake mutanen kasar Yaman ne da suka iso sai suka hada abotar taimaka wa juna a tsakaninsu. Fahum hulafa'u Uthmana akhi Talha ibn Ubaidillahi ahad al-ashara, dan haka ƴan uwan Imam Malik da kakannin Imam Malik to abokan taimaka wa juna ne da ainihin wato wannan Uthman dan uwa ne ga ainihin Talha dan Ubaidillahi, ɗaya daga cikin mutane 10 ƴan aljanna. A takaice yanzu kaji salsalar Imam Malik, kaji iyayen shi da kakannin shi tun salsalar shi har ainihin ƙarshen tarihin shi. To wace ce uwar Imam Malik? Kaga malaman hadisi kenan, haka ake tsayawa a fiɗe karas ayi bayani. Sai ce wa ummuhu hiya, sunan uwar Imam Malik ita ce Aliyatu bintu Shariq al-Azdiya, sunanta Aliya. Wa a'mamuhu, suwane ne baffannin Imam Malik, yayyan uban Imam Malik da kannan mahaifin shi, suwaye? Sai ce hum Abu Suhail, Nafi'u wa Uwais, sune Abu Suhail wato Nafi'u da Uwais, war Rabi'u wan Nadar auladu Amir, wato du waɗannan sune ainihin ƴan uwan mahaifin Imam Malik, ƴaƴan kakan Imam Malik kenan Abu Amir. To suwa ne ne ainihin suka yi karatun hadisi da sauransu da al'amuran da ya shafi wannan? Sai ce wa qadrawa az-Zuhri an walidihi Anas, an samu al-Imam az-Zuhri yayi riwaya daga mahaifin Imam Malik. Mahaifin Imam Malik shine Anas dan Malik, ba Anas dan Malik sahabi ba, shi mahaifin Imam Malik Anas dan Malik dan kasuwa ne, ba wai jumilla dan kasuwa ne irin a saurara jama'a, irin yadda an ce dan kasuwa a yanzu kai zaka dauka dan kasuwa fitik jahili dindim, a'a mahaifin Imam Malik dan kasuwa ne amma malami, amma sai ya zan harka kasuwancin sai ta rinjaye shi. Shi yasa zaka ji ba a cika yawan magana shi a cikin ilimi ba, amma ba haka ba, gashi al-Imam az-Zuhri yayi hadisi a wurin shi. Wa ammaihi Uwais wa Abi Suhail, haka nan kawunnan Imam Malik suma sun koyi ainihin hadisi a wurin shi mahaifin su kenan, wato mahaifin ainihin abin nan, mahaifin Imam Malik. Wa qala, sai ainihin shi wannan malami da ke ba mu tarihi, yake ainihin ba mu tarihi al-Imam az-Zuhri da yake al-Imam az-Zahabi yake dakuwa daga Zuhri, yace maulat tamimiyina, Imam Malik abokin taimakawa ne, wato akwai wala, akwai taimakawa juna tsakanin shi da kabilar Banu Tamim, sune dangin su Aisha, dangin su Abu Bakar Siddiq. Warawa Abu Uwais Abdullahi an ammihi Ar-Rabi, wa kana abuhum min kibari ulama ittabi'ina, akhadha an Uthman wa ainihin Ta'ifa, yace an samu Abu Uwais, wato Abdullahi ya ruwaito daga ainihin kawun shi Ar-Rabi, yace mahaifin su wato baban Imam Malik kenan, yana daga cikin manya cikin tabi'ai, ya koyi karatu a wurin Sayyidina Uthman da kuma wasu cikin sahabbai. Yaushe aka haifi Imam Malik? Sai ce Maulidu Malik alal asahi, magana mafi inganci game da sanda aka haifi Malik, fi sanati 93 ama mauti Anas khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magana mafi inganci daga cikin zantukan malamai cewa an haifi Imam Malik shekara hijira tana da 93. Kaga duk wannan shine magana da kullum muke jan hankalin jama'a. Galibi mutanen da ba sa rubutun tarihin yaushe aka haifuwa ne, sai an haife shi ya girma ya zama babban mutum, sai a koma baya ana bincikar tarihin shi. To shi yasa sai kaga abun babu tabbas. Yanzu nan an ce ne magana mafi inganci ita ce an haifi Malik shekara hijira na da 93, ma'ana akwai wata magana sabanin haka kenan. To haka wannan maganar da kuke ta karantawa ƴan Islamiya, ya ku malaman Islamiya, ya ku masu wa'azin baki daya, kuna cewa an haifi manzon Allah ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, masu wa'azin Maulidi, masu wa'azin ko menene, dukkan ku baki daya sai kun tuba, Allah zai yafe muku, dan ƙarya kuka yi, ba ka da dalili akan an haifi manzon Allah ranar 12 ga watan. Wannan magana ce tatsuniya ce, ta zo kawai a cikin canke ne ta zo, babu wanda yake da garanti, dan sanda aka haifi manzon Allah ba a rubuta ba, sai da ya girma ya kai shekara 40 ya fara wa'azi, sannan sai aka fara tunanin wai ma ina ne asalin shi, su wane ne kakannin shi, yau shekarar shi nawa a duniya, yaushe ma aka haife shi, shine sai aka yi ta canke akan abun, wasu suka ce kaza, wasu suka ce kaza, wasu suka yi ta zantuttuka daya bayan daya, sai da malamai suka yi maganganu wajen guda 9 ko kuma guda 19, dan haka sai aka zabi daya daga ciki. To ɗayan nan da aka zaba, tunda an danganta ta ga manzon Allah, kai a ilmance bai halatta ka ce an haifi manzon Allah ranar 12 ga watan Rabiul Awwal ba, sai in kana da hadisi, dan ya zama hadisi, sai in kana da hadisi sahihi, dan duk abin da aka danganta manzon Allah shi ake kira hadisi. To karka sake ka danganta sai in ya inganta, to wannan ba shi da isnadin da za a tabbatar da ingancin shi. Jama'a an fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka mummunan kuskure ne ka tashi ka ce an haifi manzon Allah 12 ga watan Rabiul Awwal, in ka faɗa a da kai istighfari nan gaba ka sake faɗi, kamar kai ne yanzu da ka miƙe kana wa'azin Maulidi ne, ko kana wa'azin ranar haihuwa kaza ne, ko kana wa'azin menene, kai kanka da za a tambaye ka yaushe ne aka haife ka, sai dai canke. sai a ce aje a samu wata tsohuwa a unguwarsu, sai ta ce an haife shi nan da firimiya ya zo, nan da firimiya ya zo, firimiya so nawa ya zo. Saboda Allah, mutane ne ummiyai galibi, shi yasa ir kuma menene babu wata fa'ida dake karkashin haka, babu wata fa'ida dake karkashin haka. Sunnar manzon Allah ita aka ce kai aiki ne ta, ba wai an haife shi 12 ga wata, in an haife shi 12 ga wata ko 100 ga wata ko 30 ga wata ko 50 ga wata, me zai kara maka wannan? Sunna aka ce kai aiki da shi, ba wannan ƙaryar ba, amma sai ka je kana wahalar da kanka akan wannan, ga sunna sai ka ci aiki da ita. Allah ya kiyaye. Sai ce wa nasha'a fi saunin wa rafahiyatin wa tajammulin. Imam Malik ya taso cikin kula, mahaifin shi na kula da shi da gata da kuma ado, ma'ana Imam Malik dan gayu ne, bai taso a wani mutsutsukakken almajiri da kwarkwata da kudin cizo da fitifiti da kazuwa da yagaggiyar riga. Imam Malik aka ce fi saunin, a cikin kula, wa rafahiyatin da gata, wa tajammulin da gayu. Imam Malik dan gayu ne tun yana karami. Shi yasa ya ku malikiya bakinku ya daina doyi, ku rinka wanke baki kuna buroshi kuna aswaki. Kaka ce kai maliki ne kana magana bakinka na kumfa ko yana yauki? Malikiya ka malikiya ƙarya ce, shugaban mazhabi gashi dan gayu ne tun yana karami. Ka rinka wanke rigarka kana guga kana gayu kana tsafta. Amma ka wani takwarkwashe ka kawo koriyar riga ka dora akan ja, wai kai bawan Allah ne, kai maliki ne kai. Wannan ba abin da zai kara maka sai kaskanci. Wa talaba al-ilma wa huwa hadathun bu'aida mautin qasim wa salim. Aka ce Imam Malik ya nemi ilimi tun yana yaro dan karami, dab da rasuwar Al-Qasim dan Muhammad da kuma Salim. Fa akhadha an-nafi, dan haka sai koyi ilimi a wurin Nafi'u al-Majirin Abdullah dan Umar wa Sa'id al-Makburi wa Amir ibn Abdullah ibn Zubair wa ibn al-Munkadir wa Az-Zuhri wa Abdullah ibn Dinar wa khalqin sanadhkuruhum ala al-mu'jam. Waɗannan kaɗan ne cikin malaman Imam Malik. Sai ya ce da jama'a da yawa Imam Malik ya ainihin ruwaici hadisi a wurinsu, ya ce amma za mu faɗa maka su a bisa tsarin yadda sunayensu yake a bisa tsarin haruffa. Sai ya ce wa ila janibi kulli wahidin minhum ma rawa anhu fil muwatta kam adaduhu. Ya ce kuma duk malamin da muka ce maka Malik ya karatu a wurin wannan, sai mu ce Malik ya ruwaito hadisai guza kaza a cikin muwatta. Sai da Imam Zahabi ya kama malamai 94 anan, wai misali yake buga maka, ba su kenan ba, waɗannan iya malaman Imam Malik ne waɗanda Maliku ya hadisi a wurinsu a cikin muwatta. Sai ya ce Ishaqu dan Abdullahi dan Talha, Imam Malik ya ruwaita hadisai 18 a wurin shi. Abu Ayyanin Ayyuba dan Abi Tamima As-Sakhtiyani, Imam Malik ya ruwaita hadisai 4 wurin shi, sai da ya lissafa mutum 94 ya nemi su haka. Sannan ya sake kirtarawa ya ce فمنهم كلهم 636 حديثا. دو waɗannan tarin malamai guda 94 Imam Malik yayi hadisi ainihin wato 600 kenan a wurin su da 36 wa sittatu ahadisa amma lam yusamma. Akwai kuma hadisi ainihin guda 6 Imam Malik ya ruwaito su daga wurin wasu mutane a cikin muwatta bai faɗi sunan su ba, amma lam yusammi bai faɗi sunan su ba. Wa ikhtulifa fi zalika fi 71 hadisan, akwai hadisai 71 kuma waɗanda malamai suka yi sabani, ba a tantance su waye malaman Imam Malik ma a ciki ba. Kaji fa yadda malaman hadisi suke aikin su, suke tsayawa suke tattace abubuwa. Sai ya ce wa mimman rawa anhu Malik maqati, daga cikin waɗanda Imam Malik ya ruwaito hadisai a wurin su kuma, waɗannan hadisai gutsurarru ne, an samu tangarda a cikin isnadin su, akwai Abdul Karim ibn Abi al-Makhariq ya lissafa, sai da ya lissafa mutum 41 kuma, waɗanda hadisan su suna nan a cikin muwatta ba su inganta ba. Kaji yadda malaman hadisi fa suke wannan aiki. Don Allah, kai zaka iya karo da waɗannan dala da gauran dutse? Shi yasa Balarabe ya ce in ya ga rago yana karo da dutse sai ya ce rago ka tausayawa ƙahonka, baya cewa ainihin ka tausayawa dutse. Duk sanda ka zo ka ce za ka yi faɗa da irin waɗannan malaman hadisi, ka tsogalo kanka tashin hankalin da goma ta abin nan, kai zaman ka nemi zaman lafiya ya fi maka sauki. Allah ya shiryar da mu. Shine sai ya ce wa fil muwatta, a cikin muwatta iddatu marasil aidan an az-zuhri, akwai hadisi da yawa waɗanda zuhri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, wa yahya al-ansari wa hisham ibn urwa amila al-imam ad-darqutni atrafa jami'i zalika fi juz'in kabirin fashaffa wa bayyana. yace a cikin muwatta akwai hadisai da dama mursalai ne waɗanda tabi'ai ne suka ce ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yace yace amma al-imam ad-darqutni ya tsaya ya tace waɗannan hadisai ɗaya bayan ɗaya ya bayyana bayani mai warkarwa to wannan ainihin kadan kenan daga tarihin imam malik Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi sai kuma mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala a dan karasa kadan na daga abin da za a tattauna a ciki sannan sai a ci gaba da karatun littafin ainin as-sarimul battar Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.